Manunia. Dala mutekanin zubar zaburar zungurin juna cikin jam'iyyar APC ya sa magabatan jam'iyyar sun fara taka wannan rudani birki. Shi baka zagi gwamnati ba da jiniya ce da kudi ne da ƴan sanda ne da sojoji ne ya kwadi bai antifati ba sai wanda ya ci ba mai iya kawar da sanin jaji don Allah ya riga ya riga tsora.
Kowa ya koma matsayin shi na da mu a sanin mu a jam'iyyance duk wanda aka ce an kora bai kori ba.
Ita kuma sanda ta wannan Najeriya cewa take akwai matukar bukatar baiwa kananan hukumomi cikak kan incin kasin kai idan dai ana so talakan Najeriya ya samu sauki.
Abinda ke faruwa na gwamnati suna tare kuɗi suna kuma nada mutanen da suka ga dama akan kujeru na karanan hukumomi abu ne gaskiya da ci gaba da shi yana wahalar da mu musamman a arewacin Najeriya.
Sai kuma shi tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da ya taka takar shugaban kasa a zaben bara cewa yake jam'iyyar PDP da ya taka wa takarar ba za ta iya cin zabe ita kadai ba sai dai idan za ta yi wani aiki ga dadiki.
Abin da nake magana ni yanzu shine a yadda jam'iyyar PDP take yanzu ita kadai ta tsaya zabe ba yadda za ta yi ta samu nasara.
Waɗannan ba so mun taba kawai muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku yi a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan kai ga mai sauraro har cikin daki shiri na 171 cikin jerin shirin manuniyan da kan bayyana bayanan gaskiya babu wani shamaki mai yuwa kuma kankame kashin gaskiyar yasa kungiyoyin addinin musulunci a jihar Niger suka tattara taron mai da martani ga ministan matan Nigerian da ke kan mulki sakataren kungiyar limamai da malamai a jihar Niger Imam Abdullahi da ya magana da yawun sauran kungiyoyin ya ce ai ya zama wajibi ministar matar ta janye kalamanta akan auren amaren da za a yau Juma'a ko kuma idan ta suke ta sha mamaki.
Majalisar limamai na jihar Niger sauran kungiyoyin addinin musulunci sun daga jan na maza da mata mun zauna akan abin da ke faruwa a nan Niger State. Abinda muka zo muka ji da Minister of Women Affairs kalmomi ne wanda zai tada hankali. So as far as maganar auren nan is concerned, ranar auren 24th of this month is fixed. There is no going back about that. Yaran na za a aurar da su a wannan 24th. Muna ba Minister of Women Affairs ultimatum na 7 days. Kalmomi da ta jefa mana na cin mutunci she should apologize ta kuma janye kalmomin nan. In ba haka ba za mu ɗauki legal action.
Game da rikicin rungumannin faɗin cikin gidan jam'iyyar APC jihar Zamfara kuwa ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar Alhaji Bello na Malam Babba ƙauren Namo da ne ya ce ai dole ne kawai su kai wa Honorable Aminu Sani jajin da aka ce an dakatar ɗauki.
Wannan kora da wannan takarda suke turawa to ba su da bambancin takarda biredi. Kuma wannan kora harauta ta ce ina za a yi mutumin da ya ci zaɓe a ruhar shi, ya ci zaɓe a wadin shi, ya ci zaɓe a local government ɗin shi, ya ci zaɓe a zaɓen gwamna. Shi baka zargi mutumin da shi gwamna ne ba, ya kasa cin zaɓe a local government ɗin nai, ya kasa cin zaɓe a ruhuwa ta yi. Shi baka zargi gwamna ba da jiniya ta yi da kuɗi ne da ƴan sanda ne da sojoji ne ya kwaɗi bai yi antifati ba sai wanda ya ci. Ina so in tabbatar maka duk zance mu babu wani wallahi ɗan jam'iyya da ya kai Aminu Sani jaji. Saboda haka mu alhamdulillahi ba mai iya kawar da sanin jaji don Allah ya riga ya riga tsora shi.
Tunuma dai mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Arewa maso yammacin Najeriya Honorable Garba Dattu Muhammad Babawo ya sanar cewa jam'iyyar ta dakatar da duk wata kora ko dakatarwa a kowane mataki.
Tun bara mun yi gyaran kundin tsarin mulkin jam'iyya ba wani bangare na jam'iyya da ke da hurumi da zai kori wani. A bare wai ward zaka kori national chairman ba zai yiwu ba. So mun riga mun yi gyara kuma da wani laifi ne da aka yi sai an baka caji ka an saka kare kanka. Amma award ne in ya wuce award sai ya je local government in sun amince ya je jaha sannan ya taho national working committee ne kadai za ta iya tabbatar da wannan hukunci yayi ko bai yi. So shefa muka ce duka waɗannan abubuwa da aka yi kowa ya koma matsayin shi na da mu a sanin mu a jam'iyyance duk wanda aka ce an kora bai koru ba.
Sai dai shi dan Masar jantaren Nigeria Senator Abdulrahman Kausu Mailan da ya kai kudirin baiwa kananan hukumomi cikakken ƴancin gashin kai cewa yake hakan fa ya zama wajibi ne kawai idan ana son dore Nigeria akan cikakken tafarki.
Dukkanin kokari da gwamnatoci suke ta yi akan awarware matsalolin da suke damun kasar nan kaman matsalar talauci, matsalar tsaro, matsalar aikin yi, kananan laifuka a cikin birane abinda zai iya maganinta na farko shine a inganta harkar kananan hukumomi. A dawowa da local government haƙƙin su a ringa ba su kuɗin su, a kuma yi cikakken zabe wanda mutane na daidai wannan level din za su je su tsaya zabe a wannan yanki domin su suka san matsalar kansu. Abinda ke faruwa na gwamnati suna tare kuɗi suna kuma nada mutanen da suka ga dama akan kujeru na kananan hukumomi abu ne gaskiya da ci gaba da shi yana wahalar da mu musamman a arewacin Najeriya.
To ta ya za a magance wannan domin na san cewa tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu da yasa ake ba kananan hukumomi kudaden su.
Yayi wannan dokar ya sa hannu ya bada umarni ta kitashi to yanzu ta inda muka biyo shine shugaban kasa ya kirawo dukkanin masu ruwa da tsaki na taron gaggawa ya tattauna da su a tabbatar an gaya wa su gwamnati da ƴan majalisun jiha bukata da hatsarin ci gaba da halin da muke ciki a yanzu.
Shi kuwa mataimakin shugaban majalisar dattijan taren Najen da ke jagorancin taron majalisun kasashen ECOWAS Senator Jibrin Barau cewa yake tsari ake nayi wa abubuwan da suka dagulgule sarki.
Wato akwai tsare-tsarenmu na majalisa gabaki ɗaya na shekara hudu suna cin abin da za mu tattauna a kai. Akwai kuma duba dokokinmu ta yadda za mu gudanar da aikace-aikacenmu nan ma ina cin abin da za mu tattauna a kai. Akwai kuma duk wani abu zai iya tasowa harkar tsaro ce, harkar ilimi ce, harkar duk gasu nan ko me ka san ita majalisa an tana rawa ba ta da shinge ba a cewa ba za a yi kaza ko ba za a yi kaza ba.
Tunda an ce Afirka ta yamma nahiyar tana fuskantar wasu kaluballuka musamman sha'anin tsaro dinnan da ma batun tattalin arziki dinnan.
Ko yau ma wani kawo shawarar cewar a gaggauta zuwa kasashen da sojoji suka karɓi mulki domin a yi musu jan hankali cewar sun fita daga ita wannan ƙungiya ta ECOWAS. Dama idan ƙasa ta ba su sanarwa cewa ta fita ana ba ta dama har shekara ɗaya domin ta duba wannan lamari, ta duba wannan ƙuduri nata don ta janye. To a cikin abin da muka tattauna shi ne a nemi yadda za a gana su waɗannan shugabanni na waɗannan ƙasashe domin su janye wannan tunani nasu.
Game da maganar murƙushe jam'iyyar APC a zaben shekarar 2027 kuwa ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar PDP a zaben shekarar bara Alhaji Atiku Abubakar ne ke cewa matukar ba taron dangi za a yi ba to sai dai jam'iyyar PDP ta hangi mulkin shugabancin ƙasar a mafarki.
Na faɗa na ce idan jam'iyya ta ba da dama su fidda shugaban ƙasa za mu goyi bayan su. Ai ba sabuwar magana ba ce.
Ya yi maka shi ma irin wannan alƙawari cewa in kai jam'iyya ta bayar tikiti zai goyi bayan ka.
Ba mu yi haka da shi ba.
To me yasa ka masa wannan alƙawari?
Na yi alƙawari ne don na ga idan har jam'iyya ta ga abin da ya fi wa jam'iyya kyau kenan. To shi kenan.
Me zai faru idan jam'iyya ba ta kai can ɓangaren shi ba ko ɓangaren ka?
Ni na tabbata jam'iyya za ta ɗauki abin da zai fi wa Najeriya kyawu ko abin da zai wa jam'iyyan kyawu.
Akwai wasu da suke ganin watakila da kai da Obin kun zauna tare watakila da ka da ku zai wuya.
To ai laifin ba nawa ba ne, yana wajen Obi ne. Obi kuma ya ce abin da ya sa ya yi haka a jam'iyyance a sashen su ba nuna mara adalci ba.
So za mu iya ɗauka cewa idan har Allah ya sa tafiyanku da Obin ta yi ɗaya zai mala wa ɗaya a matsayin ɗaya shugaban ƙasa ɗayan mataimakin shugaban ƙasa?
Ya danganta. Ai abin da nake magana ni yanzu shine a yadda jam'iyyar PDP take yanzu ita kaɗai ta tsaya zaɓe ba yadda za ta yi ta samu nasara. Tana buƙatar haɗin gwiwa da waɗansu jam'iyyoyi.
Iyaka batutun da zamu yi bacci muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake cika musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya maimakon a ce suna ƙara auki. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1099 ne su yi sallamar sakin kujerunsu na mulki. Kuma madadin dukkan wanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shi ya zo muku tun daga Aliyu Mustapha Sakkwatan da ya tattauna da Alhaji Atiku Abubakar da kuma Mustapha Nasiru Batsarin jihar Naija sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane yanki. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa su kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na Manuniya.